Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmashi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Koreya ta Arewa ta saki shugaba Joe Biden tana mai gargadin Amurka cewa za ta fuskanci mummunan yini. Za a dake tafin kuma da Amurka ta aka bawa man Iran da bankuna. Kacewar babban mai shiga tsakani na Iran a jiya Asabar ta kafa yaɗa labaran Iran. Hukumar aji cewa annobar coronavirus ta mamaye kasar India tare da adadi mai yawa na waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji yadda matsalar tsaro ke gurgunta harkokin tattalin arziki da zamantakewa a sassan arewacin Najeriya.
Majority na mutane suna da bukatar su kai gonar kinzu amma saboda tsoron rashin tsaron ga ba za ka iya zuwa ka yi noman gonar ka hankali kwance ba.
Za mu sake kawo muku hirar nan ta musamman kan yadda Najeriya ke kokarin maido da kayayyakin tarihinta da suka samu kansu a wasu kasashe saboda dalilai daban-daban.
Saboda in ya so su turawan za su zo a san mu sai su gani saboda mu ma mu samu dan kudade da yana tafiyarwa haka da sauransu kamar da su ma suka je ai biya ake a shiga ga wayan abubuwa da
kamar kowace ranar Lahadi yau ma Shamsi Hamza Ibrahim na tafa da shirin nan nata na matasa a duniyar gizo. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Muna kuma tafa da kallon Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Koreya ta Arewa ta saki shugaba Joe Biden tana mai gargadin Amurka da cewa za ta fuskanci mummunan yanayi bayan fadar White House ta sanar da manyan tsare-tsaren shirinta na diplomasiya da Pyongyang. Sanarwar wadda wani babban jami'in diplomasiya Koreya ta Arewa ya fitar yau Lahadi shine martanin farko na kasar akan sake duba manufofin Koreya ta Arewa da gwamnatin Biden ta kammala wanda ke nuna cewa Amurka a shirye take wajen hawa teburin tattaunawa da kasar mai makaman nukiliya. Kwan Jong-gun, Director General na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, sashen da ke kula da ma'aikatar harkokin wajen Koreya ta Arewa, ya yi watsi da tsarin da Amurka ke bi na rufe ayyukan adawa da Jamhuriyar Jama'ar Koreya ta Arewa, wato sunan kasar a hukumance. Za a dake takunkumin da Amurka ta aka bawa man Iran da bankuna, in ji babban mai shiga tsakanin na Iran din a jiya Asabar ta kafan yaɗa labaran Iran dangane da yarjejeniyar da aka kulla a tattaunawar da ake a Vienna. Wasu daga cikin abokan Iran din a tattaunawar, Faransa da Birtaniya da Jamus da kuma Rasha, sun ce ana samun ci gaba a tattaunawar da ta mayar da hankali kan dawo da Amurka cikin yarjejeniyar nukiliya da Iran. Iran da wasu kasashe biyar sun ci gaba da tattaunawa a Vienna wanda aka fara a watan jiya don farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da Amurka ta watsar shekaru uku da suka gabata. Yau Lahadi kasar Isra'ila ta gudanar da zaman makoki saboda mutane 45 da aka murkushe har lahira a wani bikin addinin Yahudawa inda aka yi kasa-kasa da tutoci da kuma dasa ayar tambaya da ake game da abin da ya faru. Wanda ɗaya ne daga cikin bala'o'in da ya shafi fararen hula mafi muni a ƙasar. Bisa al'adar Yahudawa, ana yin ɗan jinkirin jana'iza kamar yadda zai yiwu fiye da mutane 20 daga cikin waɗanda bala'i ranar Juma'an ya shafa a dutsen Meron an binne su cikin dare bayan an gama tantance su a hukumance. Avigdor Chayat ya ce ina fatan cimma koda kaɗan daga cikin matsayinka ɓangaren karatu da ibada. A lokacin da ake yin jana'izar ɗansa mai shekaru 13 ya dijiya a garin Benek da ke kusa da birnin Tel Aviv.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rashin tsaro ke illa ga harkokin kasuwanci da zamantakewa a galibin sassan kasar ciki har da arewa maso yamma Muhammad Nasir Gareka
ba sabon zance bane cewa ba al'ummar da za ta samu ci gaba muddin babu zaman lafiya a cikin ta alamomi suna ci gaba da bayyanawa a zahiri cewa rashin tsaro na ci gaba da gurgunta tattalin arziki musamman a yankin arewacin Najeriya alal misali noma shine tushen arzikin yankin kuma ya kasance cike da kalubalai na rashin tsaro wurin da ke kawo masa koma baya
sunana Ali Sa'ad Muhammad majority na mutane suna da bukatar su saye gonakin su ko kuma waɗanda ba su da gonakin ma su saye ko kuma su kama abin da ake cewa zuwari ko su yi aiki amma saboda tsoron rashin tsaron ga yawancin mutane shine abin da ya kawo na kansu ga harkar noma to yau ba za ka iya zuwa ka yi noman gonarka hankali kwance ba
ba ga noma kadai matsalar ta tsaya ba domin ayyukan kasuwanci su ma sun gurgunta a cewar wani wanda ke yankin da ke fama da matsalolin rashin tsaro
sunana dai Sa'idu Neno Ibrahim dan majalisa mai wakiltar sabon birni ta Kudu
kasuwancin da ake tsakanin madauka zuwa wasu kasuwan yanzu kasuwa kusan kasuwa tar Abbasu ce kaga akwai teke akwai burkusuma akwai dama akwai akwai kasuwanni da dama da barayin nan su hana ci kuma gwamnati ta sani to kaga kamata ayi a dauki matakai shi talaka in baka bashi komai baka bar shi ya ci kasuwa in baka bashi komai baka bari yayi noma in baka bashi komai baka bari yayi kiyo
gurgunta irin waɗannan ayyukan na kasuwanci a cewar masanin tattalin arziki Bashir Muhammad Acira na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto abu ne wanda sannu a hankali zai iya shafar har manyan kamfuna da ma arzikin ƙasa baki daya
domin yawan mutanen da ake doka ayyuka da rasa lagu domin hada hada kaunukan ta lagu harajin da suke biyan gwamnatoci shi ma zai ragu domin saye da sayarwa da suke yi ta ragu haka in ka dawo ga haraji da ake amsa a wayannan kasuwannin da kuma ayyukan samar da ayyukan yi ga al'umma tun daga saukale har zuwa ga dillalai da sauransu a wayannan kasuwannin
wannan yanayin a cewar masanin halayyar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba matsala ce babba maimunin gaske
irin waɗannan kasuwanni su ne wato kaman zuciyar tattalin arzikin mutanen karkara har ma da mu mutanen birni zaka ga gari ne da ke zaka ga mutum biyu biyar shida amma ranar kasuwa ta cika makil ana hulda ana gaisawa da dai sauransu inda aka fito makiyaya na amfani da irin waɗannan kasuwannin ne su sada zumunci da juna sannan a nan ne suke tara bayanai
ba da jimawa bane majalisar dattawan Najeriya ta amince gwamnati ta ciwo bashi domin aiwatar da wasu ayyuka na samar da ci gaba don da yake kasa tana fama da matsalar rashin tsaro abinda masanin tattalin arziki ke ganin ba lalle bane bashin yayi tasiri ga yan kasa
duk lokacin da aka ce al'umma suna cikin fargaba to duk bashin da zaka ciwo in ba na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya din nan bane ba wani zai ba mai ruwan gina dai ruwan al'umma da gina da hanyoyi wato rayuwarsa gabaki ɗaya ma tana cikin turaddadi
masu lura da al'amura na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara azama ga magance matsalolin rashin tsaro da mai matakan da take kansu a halin yanzu sun kasa biyan buƙata Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya
annobar coronavirus ta mamaye kasar India tare da adadi mai yawa na waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum da yake India ce kasa mafi girma a duniya da ke yin allurar rigakafin cibiyar serum ta India kashi 2 cikin 100 ne katsal na mutanen kasar biliyan 1.3 suka yi rigakafin a ranar Asabar kasar ta fadar cancantar yin allurar ga duk mutane masu shekaru 18 da haihuwa zuwa sama amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin Adar Funawala babban jami'in cibiyar serum ya zama mutumin da aka daura wa laifi saboda gibin allurar rigakafin kuma da yawa sun zargi halin da India ke ciki akan Funawala yau Lahadi yan sandan Berlin sun ce sun kame mutane sama da 250 bayan tarukan gangamin ranar Mayu suka koma tashin hankali wanda ba za a amince da shi ba inda masu zanga-zangar suka yi ta jifan jami'ai da duwatsu da kwalabe tare da cinna kundinan shara wuta kimanin mutane 30,000 daga sassan bangarorin siyasa ne suka shiga cikin jerin gwanu da yawa a babban birnin na Jamus a jiya Asabar. A matsayin wani bangare na zanga-zangar haƙƙin ma'aikata ta ranar ma'aikata, ƴan sanda sun ce yawancin masu zanga-zangar sun wuce cikin lumana. Amma yanayi ya sauya da madaki bayan da ƴan sanda suka janye wasu masu zanga-zangar daga cikin taron da rashin bin ka'idojin yin tsafta saboda annoba, kamar sun yi nesa-nesa da juna. Daga ƙarshe dubun-dubatun masu zanga-zangar ƙin jinin juyin mulki sun yi maci a Myanmar yau Lahadi, suna kira ga juyin juya halin bazara yayin da ƙasar ke cikin wata na hudu ƙarƙashin mulkin soji. Garuruwa da yankunan karkara da yankuna masu tsaunuka masu nisa da ma yankunan kan iyaka da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawaye sun kasance cikin rikici tun bayan da sojoji suka hamɓar da shugaban farar hula Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu. Gwamnatin mulkin soji ta kudura aniyar murƙushe masu adawa da ita ta hanyar kame mutane da kuma ƙaruwar yawan waɗanda suka mutu.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka dosa, wadda ke ta kokarin maido da dimbin kayakin tarihinta da suka samu kansu a wasu kasashen saboda dalilai daban-daban, kamar dai yadda aka fara ji a hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar kula da gidajen adana kayan tarihi na Najeriya Professor Abba Tijani, wanda yau za mu kawo muku faɗaɗɗiyar hirar. Amma za mu koma baya daga inda Professor Abba ke gaya ma Madina Dauda cewa
wayannan kayakin tarihi na Benin ne wanda mutanen Benin ne suka kera su, watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da Turawa mulkin mallaka suka shigo kasanmu suka zo Benin, sai suka samu mutanen sai suka yake su, sai suka samu wayannan abubuwa din sai suka tafi da su watan lokacin 1897 kenan. To da suka kwashe su suka tafi, to a wannan lokacin sai suka je suka wasu suka kekkyauta, wasu suka sassayar, wasu kuma suka je suka kai wa shugabannin su a zaman da kyauta ne da suka zo da shi daga kasar Africa. So wannan abin ya zo ya yadu ya yadu a kasar Europe, sai a wasu su suka shiga kasar Jamus, wasu kuma a Britania, wasu kuma dai a wasu kasashe na Europe. So suna nan dai da yawa haka har zuwa wannan lokaci.
Najeriya ce ta nemi a dawo da su ne ko dai kasar Jamus ce ta ga daman mayar da su a kashin kanta?
A dama ai mu ne da abu, su suka zo suka daddauke mana, so a ba su da niyan dawo mana da su. So mu ne muka zo muka nema muka ce a dawo mana da wayannan kayayyakin mu na tarihi, don muna bukatar su a nan mutanen mu ma su sani su gani, saboda in ya so su Turawan za su zo kasar mu sai su gani, saboda mun ma mu samu dan kudade dai na tafiyar haka da sauransu, kamar da su ma suka je ai biya ake a shiga ga wayannan abubuwa din. To mu muka nema ai kafin ma wannan lokacin, ai a lokacin 1972 a wannan lokacin an nema, to amma lokacin da ba a samu an ci nasara ba. So amma yanzu gashi ya zo ya haɗu da zamani, wanda zamani ne wanda su kansu Turawa din ba wai wanda suke gwamnatin ba, a su jama'an su Turawan sun ce ai wannan abubuwa din ya kamata a mai da su kasashen su da suka taso, saboda ai bai dace ba a ce an kawo an rike su ana. So ya ga mun samu wannan dan support kenan, watan goyon baya na mutanen kasashen, saboda so wannan ya ƙara jijjiga su gwamnatin da su kuma wayannan gidajen ajiye kayan tarihi din. So a nan ne suka dan fara budawa, suka zo suka yi da muna magana, so har wasu suka fara mai da su.
Ya kuke ji kenan da amsa wannan bukata taku da kasar Jamus tai hadde ta turo ma tawaga akan fara magana da ku akan su.
A wannan mun ji dadi kwarai da gaske saboda wannan ya nuna cewa sun ji maganganu da abin da ake a duniya ma gabaki da yanda ake cewa bai kamata ana danne haƙƙin bakakken mutane ba. Wannan abin ya kawo dalili daya wanda ya sa suka zo suka yarda. So mun ji dadi wannan abin da suka ce to sun yarda za su mai da mana da wannan kayakin tarihi din. Ya nuna cewa dama can ba su dauka bisa ga yaddan mu ba. So kaga yanzu sun da sun yarda su zo sun gane cewa ba nasu bane kuma sun dauka ne ba bisa kaida ba. To yanzu kaga za su dawo mana da shi to mun ji dadi wannan abin.
Professor, ga wanda yake ganin waɗannan kayayyaki daga waje zai ga kira ne da aka yi shi da wani abu mai kaman sanholo ne ko kuma karfe ne haka. Menene darajar waɗannan kayan tarihin ne?
To, waɗannan kayayyakin gargajiyan nan, watan an kera su ne a lokacin da mutane suke amfani da shi wajen abubuwan su na al'adun gargajiya. Da yake su mutanen Benin suna da karrama ma sarakunan su. So za ka ga waɗannan abubuwan nan da duk da ake na wajen karrama sarakuna ne.
To a gaida Madina da wannan hira da Farfesa Abba Tijjani kan batun maido da kayayyakin tarihin Najeriya daga kasashen waje. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafun sadarwa ta yanar gizo. Kamar ko yaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, a makon da ya gabata shirin ya maida hankali ne akan ire-iren sakonnin tunatarwa da fadakarwa na addini da ake yadawa a kafafun sada zumunta, inda muka ji tasiri da kuma illolin rashin tantance sakonni musamman a cikin watan Ramadan daga bakin malamin addinin Islama Abu Jabir Abdullah Musa wato Pen Abdo, da yi mana karin haske game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen tantance sakonnin tunatarwa da fadakarwa. To a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro ne dangane da alfanun ire-iren sakonni da ake yadawa ta kafafun sada zumunta da Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da dai sauransu la'akari da watan Ramadan, da kuma shawarwari kan yanda za a tsabtace game da tantance sakonni na kwarai daga bar gurbi domin gujewa fadawa halaka.
Nana Shehu Atamurjo, game da sakonnin addini da ake yadawa a shafukan sada zumunta na fadakarwa da kuma tunatarwa, gaskiya sakonni ne masu amfani, amma kuma ya danganta daga ina sakon ya fito. Domin gaskiya ni ina lura da ina ne sakon ya fito, wani ne ya da sakon, sannan ya da, saboda akwai gaskiya waɗanda za su yi amfani da wannan dama su yada abin da bai dace ba kawai saboda cimma wata ɓoyayyiyar manufa ta su. To gaskiya ni ina amfanuwa da sakonnin, amma fa sai na tantance kuma na tace na gamsu da daga ina ne sakon ya fito yau.
Sunana Awal Hudu daga cikin garin Bukur jihar Plateau, Nigeria. To ba shakka wannan kafafe sada zumunta na zamani ba shakka kafafe ne mai saurin tura sako wa al'umma, domin har kullum malamai suna kai ana baje koli a gurin, ana bada fatawoyi daban-daban. To ni kiran da zan yi ga su malamai masu bada fatawoyi daban-daban a wannan kafa da su rika daura mutane akan daidai, kar su bar mutane kan kokonto, domin fatawa yayi yawa, littattafai sun yi yawa, ilimi yayi yawa. To su duba wanne ne yayi daidai da al'umman mu da kasashen mu na Afirka, wani karantarwa aka fi dauka. To su daura mutane akai, kar mu dauko karantarwa na wasu kasashe daban mu kawo shi cikin wasu al'umma daban wanda ba su san da wannan abun nan din ba, sai ya zama musu an kawo musu sabon abu. A guji kawo sabon abu, dan hakan zai kawo ci gaba a harkan ya ba da ilimi ta wannan gefe.
sunana Awwal Haruna Dashir. Bilakika muna samun karatuttuka maluman sunna a wannan kafa, muna zauna a gida amma muna samun karatuttuka har da ma waɗanda suke wajen Najeriya. Kika muna jin dadi, muna godiya sosai wajen fatawoyin da maluma suke bayarwa. Sannan muna kira zuwa ga maluma idan za su bada fatawa, suka tashi bada fatawa, su bada fatawa wanda bata saba da shari'a ba, fatawa wanda mutane za su ji su gamsu akai, fatawa wanda ba za ta sa mutane su yi ta muhawara akai ba. Sannan muna jinjina ga yanda ƴan uwa suke kawo live streaming wanda duk inda kake a fadin Najeriya zaka saurara. Muna jin dadi kwarai da gaske. Muna roƙon Allah ya tabbatar da dugadukanmu akai. Allah ya taimaki malumanmu da suke kokarin bada wannan gudumawa.
Assalamu alaikum, mai magana Salim Muhammad Taylor daga garin Bukur. Wannan alal hakika sakon da malami suke aikawa ta hanyar wato sada zumunta, to gaskiya abu ne mai kyau, amma su tantance kafin su bayawa mutane wannan fatawa, saboda mutane suna amfana da shi, kuma garin amfana din inda abin da ka tura mutane kuma ya amfani mutane, to za ku gudu tare kuma tsira tare, maimakon ka aika abin da za su wata ata kuma jayayya a kansa, to bai kamata ba.
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Bala Komanda daga cikin garin Bukuri jihar Plateau. Watan alhamdulillah wannan kafa ta social media muna yaba ma waɗanda suka kirkiro ta da waɗanda kuma suke dorawa akan yanda ake ciki. Ni abin da nake kira ga malamai dai, ina kiran su akan lalle fatawoyin da suke bayarwa su daure su cije su duba su binciko fatawan da ba ta kawo rudani ba tsakanin al'umma da sauran su.
Faida Idris daga Kaduna. Maganar wa'azi da ake a social media akwai waɗanda ya kamata dinga sakin su. In fact ba social media gaba da kawai ba, malamai da yawa ma akwai wa'azuzzukan da ake wanda suna faɗa ne malaman dan sauran ba wai dan abin da Allah ya ce ko Annabi ya ce ba. Sannan za ki ga malami wani ya zo ya yi magana ba abin da Allah ya ce ba, ba abin da Annabi ya ce ba, sannan bai jawo aya ɗaya daga zaman sa har ya gama maganar da yake, babu aya ɗaya da zai jawo ya fassara, babu hadisi ɗaya da zai kawo, babu wani nafsi da zai kawo ce maka ai an yi kaza zamanin Annabi kaza, babu. So wani lokaci mutane suna kawo sauran su ne, mutum zai zo zai yi wa'azi saboda yana so ya fitar da sakon sa ma wani, sai ya ɗora mutane akan inda bai kamata ba. Kiri-kiri wasu malaman addini za su zauna su ɗaura maka tsanan wani wanda mutane masu ƙananan tunani ko masu ƙananan kwakwalwa ba mai ƙaramin imani ba ne zaki malami ya faɗi abu ya zo na ya tantance shi. Wannan zamanin da Allah ya kawo mu sai dai Allah ya kare.
Baki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon, sai kuma mako na gaba idan Allah ya yarda za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da hukumar sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
A gaida Shamsiya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Babandi Mamman Bandi mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya abin tsoro ce ga mai hankali. Kisar awwalin Daudawa da targumin ɗan fashin daji babban darasi ne ga masu mummunan hali irin nasa. Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa batun gaskiya akwai matsala babba kuwa idan har aka ce za a rufe layin duk wanda bai hada layin wayarsa da katin zama dan kasa, kamar yadda na ji an ce za a yi hakan daga ranar 5 ga wannan wata da muka shiga na Mayu. Ya kamata dai a sake dubawa domin kara lokaci, domin mutane da dama za su cutu idan aka yi hakan, musamman ma a yankunan karkara. Sai kuma ra'ayin Ado Salati Goma ga Annabi mai cewa yau na shigo filin ne domin in kira ga ƴan uwana musulmi da cewa dan girman Allah da manzansa, kar mu yi wasa da kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan wajen yi wa ƙasar mu jigajigan addu'o'in neman kwanciyar hankali da dawwamamman zaman lafiya, domin su ne kwanaki mafiya daraja a cikin jerin kwanakin kowace shekara. tunda dai a cikin su ne aka fidda daren Lailatul Qadri. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa muna cikin wanda zai yanta a cikin wannan wata. Bari mu je ga ra'ayin Yusuf Bazuka mai leda Gwalolo jihar Bauchi. Take cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Watsi da shirin hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekara ta 2023 da babbar jama'iyyar adawa ta PDP ta yi. Hakan yayi daidai. Mu ƴan Najeriya talauci ne da rashin tsaro da rashin ayyukan yi ke addabar mu ba zabe ba. Shugaban ƙasa ya dauki ilimi da muhimmanci. Ganin cewa ilimi shine garkuwar dan Adam da fatan Allah ya sa ya cimma nasara. Yanzu kuma ga fallar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jama'a masu sauraron mu, ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan ina taya mu murna dangane da damar da muka samu na kawowa cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe waɗanda suke cike da khairi a cikin wannan wata mai daraja, watan Ramadan, watan Alkur'ani, watan gafara, watan kyauta, watan tausayi, watan ƙara kusanci zuwa ga Allah dan neman yardarsa, watan da ake karban tuban bayi kuma ake yanta su zuwa ga rahmar Ubangiji. Allah ka sa muna daga cikin su. To ƴan uwa musulmi, mun sani dai ibada da kuma yawaita karatun Alkur'ani da tsayuwa dan neman yardar Allah wajen salloli a cikin dare suna daga cikin muhimman abubuwa da ake son mu dogara da su, wato ma'ana mu yawaita yin su a cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadana. Idan Allah ya sa abin da ka mallaka bai wuce naira 1,000 ba, to kai wa zuciyarka kuduri, kai niyya cewa to a cikin wannan naira 1,000 akalla ka dauki naira 200 a ciki, wanda kai ma zaka bada gudunmawarka don ka faranta ma wanda Allah ya sa shi bai da 1,000 rai. Kai Allah zai baka lada, kamar da a ce bilonia ne yayi sadaka da wani danki na dukiyarsa wanda yake mai yawa. Allah ka datar da mu. Sannan daga cikin waɗannan kwanaki, wato idan muka zo ƙarshen su, akwai fitar da zakatul fitr, wato zakka wanda yake na kono wanda ake fitarwa a kafin Idi, kamar ku misali ana sallah saura kwana 2 ko ana gobe sallah ko kuma safiyar sallah kafin a tafi masallacin Idi, zaka fitar da wannan zakka. Zaka fitarwa kanka, zaka fitarwa iyalanka, ina nufin matanka da ƴaƴanka da duk wanda daukan dawainiyarsa take karkashin ka, to zaka fitar masa da wannan. Kuma saboda musulunci ya gwada mana muhimmancin taimakekeniya tsakanin mu, to hatta jariri da aka haifa kafin wato ranar Idi din ko kuma kafin safiyar Idi, shi ma za a fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan ana fitarwa ne da mafi yawan abincin mutanen wannan yanki. Idan shinkafa kuka fi ci, ko alkama, ko masara, ko gero, ko dawa, ko zabib, ko sha'ir, duk waɗannan za ku yi amfani da su ne ku cire ainihin wato amudun nabi ga kowane mutum guda a ba mabukata, musamman marayu da ainihin matan da mazajen su suka mutu suka bar su da sauran mabukata, don su ma a faranta musu rai a safiyar sallah. Muna fata Allah ka haɗa mu da su cikin lada. In mun yi, Allah ka amsa mana kuma ka samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tayar da gabatar da shirin, da Linus Sahilu da ya hada, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya. Wata